Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Juma'a 6 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16. Da kuma ta internet a voahausa.com har wa yau kuna iya jin mu yanzu haka kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Ranar uku ga watan nan na Mayu aka yi bikin ɗaukaka ƴancin kafofin yaɗa labarai kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar tun shekarar 1993.
Haka ne Jamila, shekaru 1123 kenan.
Kwarai da gaske.
Kuma kowace ranar uku ga watan na Mayu ana bikin ƙara jaddada mahimmancin aƙidojin ƴancin kafofin yaɗa labarai don a tantance ƴancin yaɗa labarai a duniya. A kare kahohin yaɗa labarai daga hare-hare da barazana, sannan kuma a karrama gwarzayen 'yan jarida da suka sadaukar da rai a fagen haman ɗaukar labari. To, amma gwamnatocin ƙasashen Afirka na mutunta wannan 'yanci na yaɗa labarai? Kahohin yaɗa labarai da 'yan jarida na da 'yancin yin aikinsu ba tsangwama, ba katsalandan, ba shishigin gwamnati, kuma ba gallazawa? To, amma su ma 'yan jarida suna tsayawa su yi aikin da gaskiya ba daɗi, ba ragi, ba san rai, ba san kai. Za mu tattauna wannan batu na 'yancin yaɗa labarai da babban magatakarda, wato Secretary General na ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya, Shu'aibu Usman Leman. Idan da lokaci za mu buɗe layin waya, ku kira mu ji ta bakinku a kan wannan. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu ta cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook mun yi muku tambaya cewa shin a ganinku kafofin yaɗa labarai da 'yan jarida na da 'yancin yaɗa labarai ba tsangwama a ƙasashen da kuke? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Yau da gobe a gaskiya kahohin yaɗa labarai da 'yan jarida ba su da 'yancin yaɗa labarai ba tare da tsangwama ba, musamman ma a Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Yadda za ka ga kahwar yaɗa labarai ta jiha ko ta gwamnatin tarayya, babu wani labari da za ta yaɗa matuƙar dai ba wanda zai haranta ma gwamnatin jiha ko ta tarayya rai ba. Alal misali, zaben shekarar 2015 da ya gudana a Najeriya, kahwar yaɗa labarai ta talabijin ta ƙasa ta Najeriya, wato NTA, ta yi ta tallata tsohon shugaban ƙasar Najeriya da ya sha kayi a wannan zaɓe da ya gabata, wato Goodluck Jonathan. Tare da bayyana wasu hotuna na yadda zababban shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da salon mulkinsa lokacin yana soja, ba don komai ba, sai don a muzanta shi a idan masu zaɓe. To, gaskiya ni a ganina, idan ba wata doka gwamnatocin ƙasashenmu za su yi ba, to 'yan jarida, musamman ma masu aiki a ƙarƙashin kafafen yaɗa labarai na gwamnati, ba su taɓa samun damar yaɗa labarai ba tare da tsangwama ba. Don haka ne ma yawancin al'ummar ƙasashen Afirka ba sa gamsuwa da labaran da yake hitowa a kafafen yaɗa labaran gwamnati. Sako daga Comrade Bashir Sharif Unguru, jihar Yobe, mataimakin shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa.
Yau da gobe, tabbas ana tsangwamar kafofin yaɗa labarai da 'yan jarida, musamman a ƙasashenmu na Afirka. Misali, sai ka ji an ce a wuri kaza an farfasa kayan aikin 'yan jarida har sun sha da ƙyar. Ko kuma an hana su watsa wani labari da zai ja hankulan 'yan ƙasa su yi fushi, ko adawa a kan lamarin da aka hana 'yan jarida ko kafofin yaɗa labaran watsawa. Sako daga Abbas Yahaya Dutsen Wai.
Tabbi jam, wani ma ya rawa bare ɗan makaɗi yau da gobe? Kahwahen yaɗa labarai ko kuma 'yan jarida su ne suke da 'yancin watsa labarai a duk ƙasar da suke, domin su ne idanu da kunnuwa da baki na duka al'ummar ƙasar da suke watsa labarai. ko da yake shugabanninmu ba sa buƙatar hakan. Allah dai ya kare mana 'yan jarida a duk inda suke. Sako daga Garba na Kwalo a Jaura.
Yau da gobe tabbas suna fuskantar tsangwama. Ga misali a nan Niger, ku kanku sheda ne, ba a wata ɗaya sai ka ji an ce an kama wani ɗan jarida da laifin yaɗa labarai ba a bashi izini ba. To tambayar mu a nan ita ce, ashe ɗan jarida baya da izinin yaɗa labarai sai ma an bashi izini a wajen hukumomin ƙasar? Allah dai ya kyauta. Sakon haɗin gwiwa daga makinta Alhaji Gwani Diffa da Malam Kwalo Alhaji Gwani Diffa da kuma Masa Mai Shafshaf Diffa. Mun gode.
A gaskiya 'yan jarida a ƙasata Najeriya ba su da 'yancin yaɗa labarai ba tare da tsangwama daga jami'an gwamnati ba, musamman in ya shahi na tona wata almundahana ce ko makirci ga talakawansu. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Sako daga Shu'aibu Usman anguwar Rogo Jos.
A yanzu kafafen yaɗa labaru za a iya cewa na da 'yancin yaɗa labarai duk da cewar ana samun turjiya daga lokaci zuwa lokaci. Amma idan aka kwatanta namu na Najeriya da takurorinsu na sauran ƙasashen Afirka, misali Niger, a iya cewa namu na gida Najeriya suna da 'yanci saɓanin na baya kafin fitowar kafafen sada zumunta na zamani kamar irinsu Facebook, Twitter da WhatsApp. Sako daga Mai Unique.
Yau da gobe ikon Allah, 'yan jaridan Najeriya kalarsu ɗaya da shugabannin Najeriya, saboda in dai za ka ba su kuɗi to babu wani labarinka da za su faɗa. Saboda haka dole a tsangwama su 'yan jaridan, saboda wallahi idan ba ka yi musu alheri to ka tabbata sai sun ƙara ma gishiri a labarinka. Kuma ɗan jarida kamar ɓarawo ne da mai kaya. Su 'yan jarida a kullum sun kasa kunnuwansu wajen neman labari. Kuma daga gwamnati zuwa talakawa in dai sun ji labarin da bai musu daɗi ba to sai sun tsangwami ɗan jarida. Shi ɗan jarida ya zama rana zahi in waƙuna. Gashi kuma su ma 'yan jaridar akwai ɓata gari a cikinsu. To dole a tsangwami 'yan jarida. Kuma ko ɗan sanda yana jin tsoron 'yan jarida ta wani ɓangaren. Kuma idan babu ɗan jarida komai ya zama lami. Ni sai dai na ce Allah ya baiwa 'yan jarida sa'a, Allah kuma ya kare su, amin. Sako daga Adam Salisu.
Ina yau da gobe, ai ɗan jarida ko kafofin yaɗa labarai ba su isa su faɗi gaskiya ba face abin da gwamnati take da sha'awa a kansa. Shi ya sa suka koma tamkar 'yan amshin shata. Kuma 'yan siyasa duk jam'iyyar da ke kan mulki ita za ka ji ana yayatawa ko da kuwa ba daidai take aikatawa ba. Sako daga Imran Shehu, tsohon ma'aikaci a gidan Radio Freedom da ke Kano.
Masu saurare, kamar yadda muka ce muku yanzu haka dai muna tare da babban magatakarda wato Secretary General na ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya Shu'aibu Usman Liman. Za mu tattauna da shi kai tsaye akan 'yancin yaɗa labarai. Muna tattaunawa ne akan 'yancin kafofin yaɗa labarai. To amma kafin mu fara, mu ɗan shakata da wannan sabuwar waƙa ta Adam A. Zango.
Ba su so, ba jinja, ba su waga. A gidan ca sun garinmu sun fi son wuri. gaga haduwar gayin garin mu motar su sa wakar su shaga ko kaga sun keto da raga
inde ko haka ne ya rima lalle kwayayen asara ya mure su damke nasu yarbawa ma sun kama nasu amma kaji mu can garin mu ba sa nunin kauna ga nasu
to ai Allah ba ruwan shi ko suna so ko suna ki dole bahaushe dai ya shana
to ai wasu ba sa san ganin mu
to wanda yace bai san ganin mu birbidin birjan bin dimbira bukon bura buskon ruguba didigar magariyar dura guba gobai inji sibar mana cege 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 ek daura ta sakara kara kara in kara in yo mata karan watan gikira rane in janna ta kulle ta bambarauta ga rauhan dau namijin giginya mai sulati ya ta tsalata ta bar tsatsa tsakiyar suka tsakin tsakanin su tsubura
ai jango wannan magana a bata wannan zakin kin kai ta bana mudar kwa ai sai kiyama
eh wannan gaskiya ne dan afta kod nayi zagi suna can ka zuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gadar gidan mu ce filifinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tare gurguzu ko da roka kai kaya ka basu
yeah.
Eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah sun ce wai lokaci ne da huka ta ta kusa cifta kare to ai na san lokaci ne ku sha kurbin ku kawai su uku
eh ai Allah ba ruwan sa inde Allah za ya baka ai baya fada maka za ya baka haka ma in Allah za ya kwace baya fada maka za ya kwace sai dai gibe ya kwace a kansa shi ne sama Allah ba ruwan
to ai ba wani gato mai fuso bane kamar tarkin da ruwa ya kare ba alkali bane ba balle ya zubo tara ka bada ba dan sanda bane da zai je aiki yamma ya tashi
sai ya bari ka je gurin sa ya kama ka kan lefkan ka ya jefa ka cikin
Jamila she kin erawa
ke kai ai abun ya ban mamaki
a rake da juli ne kuka tashi kuka tashi a nan gidan
amma kin san me zan ce game da wannan wakar shi wato Adam eh zango shi ma to ai ya gwada da yin na turancin kin san an ce duk wanda ya bar gida
an yana waka turancin
yayi dan gogoda da hip hop din shi da taba jin hip hop
yana dai hadawa da turanci amma shi ina ga Hausa yake daukakawa
naji dadin dai
kuma shi yasa muka sa wannan ai saboda duk kokarin da muke mu so harsunan mu
sosai
mu so harsunan mu
kwarai da gaske
mu ce ka a so sauran ba a so a koya
amma dai
yawwa naka naka ne
gaskiya
yawwa ma saurare ku gyara zama ga munan zuwa wannan karo tare da Shu'aibu Usman Lema Assalamu alaikum Assalamu alaikum comrade zance ko ince malam
sai ne za da mu
to assalamu alaikum malam Shu'aibu Usman Leman babban magatakarda kungiyar yan jarida ta Najeriya
barka da warhaka
barka dai muna godiya sosai da ka bamu dama mu tattauna da kai
nagode ni ma da gayyata
yawa to Jamila ne tambaye ki ta farko
da farko dai ban sani ba ko kaji amsoshin wasu da suka rubuto mana ta Facebook me ra'ayinka game da yancin yan jarida yanzu haka a Nigeria
kuma menene ma yancin yada labaran nan me ma yancin kuma yada labaran
yawa labarai shine damar da yan jarida suke da ita su faɗi ko su rubuta kamar yadda suka gani ko kamar yadda suka ci ba tare da musguna ba daga gwamnati ko daga koma wane ne a cikin kasa. To na ji maganganun da jama'a suka yi kuma ya ba da sha'awa kwarai da gaske. Yan jaridan Najeriya suna da yanci amma ba kamar yadda ake so ba kuma ba kamar yadda yake samu a kasashe da suka riga suka taso kasashe da suka riga suka yi nisa kamar Turai da sauransu ba.
Eh comrade ban tare numfashin ka ba amma kaji ai sun kwatanta da makwabciyar kasar jamhuriyar Niger sun ce gwamnatin Najeriya da Niger inda ana magana yancin yada labarai.
Eto zai yi kila haka din ne to amma kin san ba da yadda za a yi yan jarida su samu su haɓaka su yi aiki fiye da kasar da suke ciki. Na ɗaya yanci suna da yanci na albashi mai dacewa suna da yanci na samun wurin aiki yadda ya kamata suna da kayayyakin aiki su yi aiki yadda ya dace su idan babu waɗannan abubuwa yanci kan bai cika yanci ba saboda haka muna da matsalolin waɗannan abubuwa a Najeriya da sauran kasashen Afirka inda muke da rashin hakuri a wajen mahukunta da masu mulki saboda rashin gaskiya da zalunci da yawa a cikin nahiyar Afirka muna da waɗannan matsaloli sannan kuma ƴan jaridan nan da ba kuɗi suke samu ana ba su albashi yadda ya dace ba yakan zama da sauki su karɓi kuɗi a wajen mutane su juya labari ko su buga ƙarya ko su buga abin da ba shi bane to galibin sa abubuwan da muke fuskanta kenan a aikin jarida a Najeriya da sauran kasashe da ke cikin Afirka
yawa Malam Sha'abu yanzu idan muka ce ka auna mana yancin yada labarai da yancin kafofin yada labarai a Najeriya a ma'aunin da zaka sa wannan awo ya zaka auna mana shi
zan ba da kamar kashi 3/10 wato akwai saura sosai kenan saboda idan kuka duba yadda ake aikin jarida musamman a Najeriya akwai ƴan siyasa wanda suke kafa gidajen jaridu saboda harkar siyasa su akwai ƴan kasuwa wanda suke yi saboda harkokin kasuwancinsu akwai kuma gwamnatocin jiha wanda suke kafa gidajen jaridu radio television saboda su yaɗa manufofin jam'iyyarsu da jihohinsu kuma ana yawan samun saɓani tsakanin ƴan jarida da waɗannan wanda suke da gidajen jaridun nan lallai babu yanci yadda ya kamata ƴan jarida su yi aikinsu ba tare da an musguna musu ba
yawa daga cikin amsoshin da muka karanto yanzu akwai Comrade Bashir Sharif daga ƙarshe inda yake cewa yawancin al'ummomin ƙasashen
Afirka
hello baka jin mu hello
eh
muko muna jin ka radau wallahi hello
baka ji har yanzu
bana jin ki ne sosai
to gashi kuma mu muna jin ka radau
yawa yanzu ha kana jin mu
to kwallam
hello
ina ji na yanzu
muna jin ka sosai kamar kana Washington
to da fatan kana jin mu yanzu
yawa nake cewa Comrade Bashir Sharif daga cikin amsoshin da muka karanto yace yawancin al'ummomin kasashen Afirka ba sa gamsuwa da labaran da ke hitowa daga kafafen yada labaran gwamnati sun gwammace su saurari manyan gidajen radio na kasashen waje me yasa haka
eto kin san gwamnati tana da kudi kware dan ba ta so a soki lamarin ba ta so kuma a faɗi abubuwan da aka ga kamar ba su da kyau da yadda ake gudanar da mulki wannan harkar mulki haka cika amana da 'yan kasa suka ba wasu 'yan kaɗan su gudanar waɗannan gidajen radio television da gidajen jaridu ne ya kamata a gansu tamkar mallakar jama'a ne ba lallai mallakar gwamnati ba gwamnati na riƙe da waɗannan gidajen ne amana ga 'yan kasa so ya kamata a bar ƴan jarida su yi aikin su yadda ya dace idan kuma akwai bukata a soki wasu ra'ayoyin gwamnati ko wasu decisions na gwamnati akan wani abin da ya shafi jama'a ya kamata a bar ƴan jarida su yi yadda ya kamata kuma ya kamata a bar waɗannan kafafen watsa labaran su ɗauki ra'ayoyin jama'a me jama'a suka gani me suke so me ya kamata gwamnati ta yi musu amma ba abin da ke samuwa ba yanzu kenan shi yasa gwamnati suna nuna rashin hakuri ba sa so su ga an faɗi duk wani abin da bai dace ba a kansu
yawa game da wannan batu na rashin hakurin gwamnati kwanaki abin da ya faru a Kaduna game da Jacob Dixon wanda ya rubuta wani labarin cewa a wasu unguwannin Kaduna an jehi gwamna El-Rufai sai aka kama shi aka darme ko da yake an sake shi yawa ku a matsayinka na shugaban wannan kungiya ta ƴan jaridar Najeriya me kuka sani akan wannan abu me gaskiyar magana me ya faru
to mu ba mu tabbatar ko an jefi gwamna ko ba a jefe shi ba amma abinda muka sani shine cewa shi Jacob Dixon ya buga wannan labari gwamnati kuma tana zargin shi da yi wa gwamnati kariya da kuma yaɗa labari ne wanda bai dace ba. Suka kai shi kotu, kotu kuma ta tura shi gidan wakafi aka rufe shi. Amma yanzu da muke magana haka an sake shi zai kuma koma kotu don sha biyu ga wannan wasu. Amma mu abin da muka ga ya dace a yi. Ƙungiyarmu tana da kafa na jin irin waɗannan koke-koke. Idan gwamnati ta ga aimata ƙarya sai ta kawo ƙara ƙungiya ta ba kwamiti a yi bincike idan an samu ɗan jaridan nan da laifi. Akwai yadda za a ladabtar da shi. Amma gwamnati ba za ta zama ita ke gabatar da ƙara ita ke shari'a. Baya yiwuwa kuma ba zai taɓa kawo zaman lafiya a cikin ƙasa ba. Yawwa.
Yawwa. Malam Sha'ibu, yanzu haka akwai masu sauraronmu da yawa suna biye da mu kai tsaye ta Facebook sun yi rubuce-rubuce da yawa. Misali akwai Rikwende Kefas. Ya ce, ‘yan jarida a Najeriya dai ka biya a rubuta maka labarin da kake so, har ma ana kiran kuɗin brown envelope. To, ka ji wannan sannan a cikin amsoshin da muka karanto Adam Salisu ya fara da cewa ne ‘yan jaridan Najeriya kalar su ɗaya da shugabannin Najeriya saboda in dai za ka ba su kuɗi, to babu wani labarinka da za su haɗa. Yawa, to me za ka ce game da wannan batu na ba da kuɗi na brown envelope? Akwai kuma wani labari saboda akwai ɗan jarida ne kai ka san abubuwan da ke faruwa a waɗannan sansanonin ‘yan gudun hijira. Mun samu bayanin cewa abubuwa suna faruwa, ya kamata a ce ‘yan jarida sun shiga waɗannan wurare komi sarƙaƙiya komi rintsi sun hiddo da labarai. Amma akwai bayanan cewa irin wannan batu dai na karɓan abin mai ake cewa kuɗin goro yana hana ‘yan jarida su gudanar da aikinsu kuma su hiddo da bayanan gaskiya da labarin gaskiya na halin da ‘yan gudun hijira ke ciki. Me za ka ce a kai?
To, na ɗaiɗai na so a gane cewa ‘yan jaridan nan da ake magana ‘yan Najeriya ne kuma kowa. Najeriya kuma an san ƙasa ce wadda take cikin wani hali na cin rashawa, cin hanci, rashin gaskiya da zalunci. Ba kuma mutane ba ne daban, ba kuma mala'iku ba ne daga wata duniya. ‘Yan jarida ne kamar masu mulki, kamar talakan ƙasar nan da sauransu. Idan ba za a yi aiki da gaskiya ba, ko a asibiti ne, ko a kotu ne, ko a kasuwa ne ake zalunci, to wannan abin dole ne zai ci gaba a haka. Ai, su waɗannan ‘yan jaridan da suke karɓa su ɓata labari ko su kashe labari ko su ke ɗaukar labari, mun san da su. Amma idan ba a kawo ƙarar mutum an ce wane ya karɓa ba, to ba yadda za a yi ƙungiya ta ɗauki wani mataki da za ta ladabtar da wani. Kuma haka za a ci gaba ana ta karɓa, ana ta ɓacin jama'a, ana ta buga ƙarya, ana ta zalunci a cikin ƙasa. Dole ne a tashi tsaye, ba kuma mu ne kaɗai mu ƙungiya mu kawo sauyi a nan ba, haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa. Saboda idan babu kafafen watsa labaran nan, to ba yadda za a yi mulki cikin gaskiya, a yi mulki cikin adalci a cikin ƙasar nan. Dole ne a goyi bayan ‘yan jarida su yi aiki tsakaninsu da Allah su faɗi gaskiya yadda ƙasar nan za ta samu ta ci gaba. Na sani a cikin sansanoni da ‘yan gudun hijira suke akwai abubuwa da yawa da ke faruwa, na yadda da wannan magana. Yawancin lokaci abincin da ake kawowa akan shigar da su kasuwa a je a saida. Taimako da ake kawo ma ‘yan gudun hijira akan sace su a shigar da su a je a saida. To ya kamata idan akwai irin waɗannan abubuwa suna faruwa, ai ba kowane ɗan jarida ba ne za a ce ba su da gaskiya, ba kowane ɗan jarida ba ne ɓata gari. A kowane aiki akwai irin waɗannan mutane. Amma kaɗan inda suke da niyya su yi aiki, ya kamata a ba su goyon baya su yi aiki saboda su yi aiki da gaskiya, su yi aiki da adalci, su yi aiki yadda ya kamata saboda a samu ci gaban demokradiyya a Najeriya.
Yawa, akwai batun barazana kuma da ake yi ma 'yan jarida don muka ɗauki misalin abun hallasar da ya faru a makarantar Hassan Gwarzo ta Kano. Abinda aka ce wasu sun shiga sun yi luwaɗi sun lalata 'ya'yan mutane kuma 'ya'ya maza. Ɗan jaridar da ke aiki a Radio Freedom shi ya hallasa wannan labari. An mishi barazana na kisa, an mishi babu irin barazanar da ba a yi ba. Har an ɗauki wasu mutane biyu a wani taro da aka yi a nan makarantar Hassan Gwarzon. An ɗauke su a bidiyo suna cewa za a ɓatar da shi wannan ɗan jarida don ya hiddo da irin da wannan labari. Me za ka ce a kan irin wannan barazana da abubuwan gallazawa a kan aikin jarida?
A koyaushe akwai irin wannan barazana don mu kanmu nan da muke ofis ma muna fuskantar irin wannan barazana. Akan kira mu a yi maganganu wanda ba su dace ba, a ce mun san gidajenku, mun san iyalanku, mun san ƴaƴanku, mun san iyayenku da sauransu, kuma idan ba a daina ba ga abin da za mu. Wannan abin lallai yana faruwa kuma mu yana ba da 'yan jarida tsoro ƙwarai da gaske, wanda a kullum shi ne muke cewa gwamnati ya kamata a rika ba 'yan jarida kariya na musamman su yi aikinsu yadda ya dace. Amma sai muka lura ma har barazanar ma tana fitowa wani lokaci daga jami'an 'yan sanda da jami'an tsaro na gwamnati. Duk wannan abin yakan faru ne saboda rashin gaskiya da zalunci da yawa a cikin ƙasa, da mutane, wasu mutane ba sa so a buga duk wani abin da zai kawo gaskiya, duk wani abin da zai kawo canji a cikin ƙasar nan. To amma dole ne 'yan ƙasa su ba 'yan jarida goyon baya. Idan akwai labarai da suka dace, a yi ƙoƙari a jawo hankalin 'yan jarida. In wani bai buga ba, wata za ta buga, wata ba ta buga ba, wani zai buga. Amma ba za a zo a fake ba da cewa suna karɓan kuɗi, suna faɗin ƙarya, ba za a ba su labari, ko ba za su buga ba, ko ko za su karɓi abin nan. Ko kaɗan ba haka ba ne.
Ga ma wani Musa Sa'id Umar wanda yanzu haka yana biye da mu ta Facebook ya ce a gaskiya akwai nagari a cikinsu, kuma kamar yadda kai bayani ka ce ba duka ba ne aka taru aka zama ɗaya. To amma waɗannan ɗaiɗaikun ɓata garin, kamar wata irin rawa ƙungiyarku za ta taka wajen harhaɗo da martabar aikin jarida da tsaftace aikin jarida da kuma kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa da ke ɓata sunan duk wani ɗan jarida ma da ke duniya?
Kin san mutum ya zama ɗan ƙungiya ba dole ba ne bai zama tilasta. Idan mun samu 'yan jarida da laifi da rashin faɗa, laifi na rashin faɗa gaskiya ko na zalunci, in mun nemi mu ladabtar da wasu sai su ce mun ba mu bar muku kungiyar nan, don iya shege sai su ce sun ma bar kungiyar nan. Haka ya faru, mukan ce wanda aka yi ma laifi ya je kotu ya kai ƙara kotu, tunda akwai dokokin ƙasar nan da suke kare kowane ɗan Najeriya. Mu za mu ce ya je kotu ya kai ƙara kotu a karɓa masa hakkinsa. Mu kuma idan mun samu ɗan ƙungiya da laifi, muna iya dakatar da shi na wani lokaci, muna iya buga kuma abinda muka samu a kansa mu ce ya yi ƙarya, ya kamata ya roki gafara ko ya janye wannan kalamin da ya yi don ba daidai ba ne. Muna yin wannan.
Yawa.
Don aikin jarida aiki ne idan mutum ya yi kuskure sai a yi gyara. Idan an san an buga abin da ba gaskiya ba, sai a janye wannan magana a yi gyara. Amma idan mutum ya buga ƙarya, an yi mai magana ya fito yana ta barazana, yana ta zage-zage, yana ta surute, kuma ya ci gaba da buga wannan ƙarya, mu ba za mu yarda ba. Za mu ladabtar da shi, kuma in ya kai insa a kai shi kotu ma za mu ci a kai.
Yawa, lokaci ya mana abin da ya saba kuma da Shu'aibu Usman Lema. Mun gode sosai da ka bamu dama muka tattauna da kai.
Ni ma na gode da gayyata.
Yawa, mun gode sosai. Da fatan 'yan jarida sun saurare ka da kunnuwan basira, kuma dukanmu za mu gyara aikinmu. Yawa, to masu saurare, iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Julie Resgration wadda ta haɗa mana sauti da injiniyanmu Mr. Vasco da ma Haliru Sirajo da Salihu Musa Sadau da Imrana Shehu da kuma Musa Sa'id Umar, wato Sa'id Umar da Abdulmalik Sa'idu Gusau da Niger Sabuwa ta mu wadanda suka bi mu ta Facebook ma saurare sai ranar Litinin da izinin Allah ku huta lahiya.